Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC akan mitoci 31-25-16. Masu rarren mu a jamhuriyar Niger kuma za iya kama mu kai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashocin gidajen rediyon amfani sarauniya far'a Nomad Dalol da kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkanku da ranar Lahadi 20 ga watan Mayu shekara ta 2018. Ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Grace Alheri Abdul da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Da farko ga kanin labarai.
To Sarfilu, ma'aikatar lafiya ta kasar Congo ta sanar yau Lahadi cewa an sake samun wani mutum da ya mutu da cutar Ebola. Kasar Cuba tana cikin zaman makoki na kwanaki biyu bayan hadarin jirgin sufurin da ya auku da ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 100. Hukumomi a kasar Kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi inda 'yan aware ke tada ƙayar baya.
To Allah ya kyauta, kanin labarin kenan aka ji. Cikin shirin za ku ji cewa wani abin fashewa ya fashe a wani ɗan a daidaita sahu cikin jama'a a birnin Aba na jihar Abia.
Ina na dawo da gudu, sanda zan dawo, sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake, na rasa yanda zan yi. Yanzu ma haka nan ina asibiti an cire mun ƙarfe guda biyu a ka.
Yaya dangantakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari take da 'yan majalisinsa?
In ba ka da 'yan majalisa gogaggu da suka shaƙu da jama'ar da suke karkara, talakawa wanda suka san meye damuwar talakawa, sannan meye aikin majalisar ita kanta, to kana da matsala.
Haka kuma za mu ji cewa 'yan majalisun dokoki a jamhuriyar Nijar sun amincewa gwamnatin kasar ciyo bashin dala Amurka miliyan 20. Daga nan kuma za mu kawo muku shirin idan ƙwaya ta narke. Amma fa duk waɗannan sai mun ji cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Congo ta sanar da mutuwar wani mutum yau Lahadi wanda ya kamu da cutar Ebola. An samu ƙarin waɗansu mutane huɗu da suke ɗauke da ƙwayar cutar ta Ebola a Demokuraɗiyyar Jamhuriyar Congo, bisa ga cewar ma'aikatar lafiya a sanarwar da ta fitar ta baya-bayan nan. Kawo yanzu an ba da rahoton cewa mutane 46 ne suka kamu da zazzaɓi mai sa zubar jini tun da aka sami ɓarkewar wannan cuta. Shugaban ƙasar Joseph Kabila da majalisarsa sun tsaye da shawarar jiya Asabar ta ƙara yawan kuɗin da ake kashewa wajen gudanar da ayyukan gaggawa a ƙoƙarin shawo kan cutar ta Ebola, wanda zai kai sama da dala miliyan 4. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi inda 'yan aware da ke ɗauke da makamai suka ƙeƙasa ƙasa, suka ce ba za a gudanar da bikin yancin ƙasa ranar 20 ga wannan wata ba. Duk da dokar hana zirga-zirgar da aka kafa da kuma sojoji da aka girke, 'yan tawayen ɗauke da makamai sun iya korar waɗansu jami'an gwamnati, suka kuma rufe waɗansu makarantu. Ana ta watsa taken soji a loudspeaker yayin da ɗaruruwan dakaru da aka girke a Yaounde babban birnin ƙasar suke fareti a garin Buwa, suna shirin bikin yancin wato yancin kan ƙasan. Manjowa Lifaka, wata lauya da ke zaune a Buwa, 'yar jam'iyyar CPDM mai mulki, na daga cikin waɗanda suka fito kallo ta kuma ƙarfafa wa al'umma gwiwa su fito biki. Ta ce mutane suna ɗari-ɗari sabili da kiran da aka riƙa yi a kafofin sadarwa cewa kada su fito ranar bikin.
We should be vigilant. The moments are challenging. We should stand up, be one, be each other's keeper.
Ta ce ya kamata mu kula, lokaci ya sauya, ya kamata mu tashi mu zama tsintsiya maɗaurinki ɗaya, mu kula da juna, mu kuma yi ƙarfin hali, mu kawar da tsoro, saboda idan aka tsorata ba za mu iya shawo kan ƙalubalen da ke gabanmu ba. Krista da ke sujada a majami'ar Apostolic ta Buwa sun yi addu'o'i a jiya Asabar a maimakon yau Lahadi, sabili da gudun kada 'yan aware da ke ɗauke da makamai waɗanda suka umarci mutane kada su fita waje su kai masa hari. An fara tashin hankali ne a ƙasar Kamaru a watan Nuwamba shekara ta 2016, lokacin da malamai da lauyoyi daga yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi a arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar suka shiga tituna, suna kira da a yi garan bawul, a kuma ƙara masu masu ikon cin gashin kansu sun bayyana damuwa yadda harshen Faransanci ya mamaye kasar da kuma yadda ake gani ana danne musu amfani da wato ake dannewa masu amfani da harshen Ingilishi hakokinsu. Shugaban kasar Venezuela Nicolas Maduro yana neman wa'adin mulki na biyu na shekaru shida a zaben da ake gudanarwa yau Lahadi da ƴan hamayya suka kauracewa da cewa ɗauki ɗora ne za a yi wa ɗan mulkin kama karyan al'ummar ƙasa da ƙasa kuma suka yi Allah wadai da wannan zaɓe. Ana kyautata zaton Maduro ɗan shekaru 55 tsohon direban motar safa zai lashe zaben duk da rikicin da ake fama da shi da ya haifar da ƙarancin abinci da tashin gwauron zaben farashin kayayyakin masarufi yayin da ayyukan haƙar mai a ƙasar ya yi ƙasa a ƙasa da ta kasance ɗaya daga cikin ƙasashen da suka fi sayar da mai a ƙasashen duniya. Tsohon gwamnan jiha Henry Falcon shi ne babban mai ƙalubalantar Maduro sai dai fitowar wani ɗan takara na biyu Pastor Javier Batuchi da ke ƙalubalantar Maduro za ta rage mashi tasiri a wannan takara. Nasarar Maduro a zaben da za a yi za ta sa a ƙara ƙaƙabawa ƙasar sabbin takunkumi da suka haɗa da takunkumin albarkatun mai daga gwamnatin Amurka da kuma ƙungiyar tarayyar Turai da ƙasashen kudancin Amurka. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da al'ummar Santa Fe a jihar Texas ke ci gaba da jimaman harin kan mai uwa da wabi da aka kai da ya sanadiyar mutuwar mutane goma galibi ɗalibai a makarantar sakandaren, jami'ai sun ƙara adadin mutanen da suka ji raunuka zuwa 13. Jami'an jihar Texas sun tuhumi wani matashi ɗan shekaru 17 da aikata kisan kai sakamakon harbin da ya janyo asarar rayuka a makarantar sakandare ta Santa Fe. Ɗalibai sun ce ɗan bindigan wanda jami'an tsaro suka bayyana da suna Demetrius Pagotrizis wanda yake kusa da ajin ƙarshe a makaranta ya buɗe wuta da misalin ƙarfe 8 na safe ranar Juma'a a makarantar sakandaren ta Santa Fe. Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce 'yan sanda sun gano ababen fashewa da irin kwalbar da ake amfani da ita wajen tarwatsa wuta a gidan maharin da kuma cikin wata mota da aka ajiye kusa da makarantar sakandaren da aka kai harin. An kuma tsinci waɗansu ababen fashe-fashe a harabar makarantar. Abbott ya ce ɗan bindigar da ake zargi da kai harin da ya sallama 'yancinsa na ƙin magana da jami'an tsaro. Ya ce da farko ya yi niyyar kashe kansa bayan da ya kai harin, amma ya shaida wa jami'an tsaron da aka kama shi cewa ba shi da ƙarfin halin kashe kansa. Daga ƙarshe ƙasar Cuba ta fara makokin kwanaki biyu jiya Asabar bayan haɗarin jirgin sufurin da ya auku ranar Juma'a da ya kashe mutane 107 da suka haɗa da 'yan ƙasashen Argentina da Mexico. Ana jinyar mutane 3 da suka ji mummunan rauni a asibiti. Kamfanin dillancin labaran na Reuters ya laburta cewa masu gudanar da bincike sun gano akwatin na ɗan bayanan jirgin.
Gida Salihu Abdi kenan ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Madalla, wani abu mai kama da bam ya fashe a dandazon jama'a a birnin Aba na jihar Abia inda mutane da yawa suka raunata. Domin jin cikakken bayani ga rahoton Lamida Abubakar Sokoto.
Wani lamari da ke zama na firgitarwa da ya shafi batun tsaro kai tsaye shine na fashewar wani abu mai kama da bom daga cikin irin keke napep din nan da ake haya da ita wanda aka fi sani da suna a daidaita sahu cikin tsinken jama'a a birnin kasuwancin nan na Aba da ke jihar Abia. Kuma lamarin ya faru ne a kasuwar 'yan doya da ke garin na Aba. Fashewar ta yi sanadiyar jikkatar mutane da dama kodayake dai ba salwantar rayuka. Yadda lamarin ya afku na ji ta bakin waɗanda lamarin ya shafa kai tsaye kuma ga abin da suke cewa.
Ta jikinka ta ina wannan abin ya same ka?
Akwai hannuwana guda duka dai bayana da kafana.
Kamar ya kona ka ne a hannu ko ya abin ya faru?
A yankawa ne duk yayi kamar ya yanka na a yanzu haka kuma akwai bula a jikina wanda ba cire ba hari bane ba wannan abin da ya fashe shine ya fitar da wasu borisa haka da baki dai borisan nan shine suka fita ne a jikina
sai ba abdullahi shine na dawo da gudu sanda zan dawo sai na ƙara jin abin nan kamar ƙara mun ake na rasa yanda zan yanzu ma haka nan ina so fita an cire mun karfe guda biyu a ka
su waye kuke zargin sun tada wannan abin ne
wasu ba suke kai a daidai su fahu su muke zargi
su ma shugabannin kasuwar ta ƴan doya na garin Na'aba sun bayyana cewa suna cikin fargaba
Basiru Isa ni ne chama na kasuwar sai muka ji wani karar fashewar wani abu a bakin hanya kuma dukan muna bakin hanya a zaune to lokaci guda sai muka ji wasu suna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un akwai wani direba dan jos sai yake gaya mana cewa wannan karar da kuka ji fa ba karar ce wadda ta shafi ta taya ko wani abu ba kuma a jikin keke na tete babu wani abin da zai fashe wannan karar illa dai bomb Allah dai mutanen mu guda shida waɗanda suka ji ciwo sosai
sanana Idris Bashir limamin masallacin Juma'a babban masallaci da ke garin Aba wallahi to abun gaskiya ya tayar mana da hankali saboda haka mun zo asibiti mun ga waɗannan mutane da abun ya shafa kuma mun sanar da hukumomi da gwamnati musamman na ƙara matakan tsaro
kamar akwai wasu da kuke zargi game da wannan al'amari
ya ne waɗanda muke zargi kawai ya basu wuce waɗanda suke hankorin araba wannan kasar ba
to sai dai kuma nayi kokarin jin ta bakin kwamishinan rundunar ƴan sandan jihar ta Abia to sai dai kuma lamarin ya ci tura a gefe daya kuma wasu ƴan bindiga ne suka bude wuta kan taron wasu sarakuna a garin Okirka dake jihar Rivers ko da yake dai ƴan bindigan sun bude wutan ne jin kadan bayan kammala taron sannan kuma bude wutar yayi sanadiyar salwantar rayuwar wani majibanci daya daga cikin sarakuna wanda aka nunar dan arewacin Najeriya ne mai suna Abubakar Wurno wani dake zaman abokin mamacin mai suna Alfa yayi mini karin bayani
wato abin da ya faru dai jiya shi sarki na Okirka shi watan His Royal Majesty Chief Atake su mutanen community din sa suka kira suka ce tunda yanzu ya zama sarki akwai wani chief da yake damun shi a tsaya tare da chief din nan don Allah a samu peace
a samu zaman lafiya kenan ko
a samu zaman lafiya ga baki watan an gama taron an fito za a tafi ana dan jefe jefe da harbe harbe ana kokarin fita harbi from nowhere dan ina tare da shi ma ina tsaye kawai na ga mutum ya kwanta rigici kawai a gabana ina motar mu sai tare muke
lamarin rashin tsaro dai batu ne da ke ci gaba da gallaban Najeriya ko da yake dai gwamnatoci kama daga na tarayya da jihohi da kananan hukumomi suna nunar suna iya bakin kokarinsu Lamido Abubakar Sokoto muryar Amurka daga Port Harcourt Najeriya
to a gaida Lamido Abubakar yaya dangantakar shugaban Najeriya Muhammadu Buhari take da ƴan majalisansa ga rahoton Abdulwahab Muhammad
Senator Babayo Gamawa yace shugaba Buhari ya gamu da matsalar rashin samun cikakkiyar goyon baya daga ƴan majalisun ne sabili da yawancin ƴan majalisun ba su cancanci zuwa majalisar ba kuma ba sa da gogewa da rashin sanin me ya aikin dan majalisa
to kaga wannan shine abin da nake gaya maka matsalar rashin sanin ingancin zabe saboda guguwa ne ta zo kuna da ruwa a tsaftace sai ta ɗe biyayi da ƙasa sai ta ta zuwa muka cikin ruwa saboda haka akwai ƴan majalisun da kwata-kwata ma ba su san meye ma majalisa ba meye ake a majalisa ba me ya kai su gurin kuma me haƙƙin su a matsayin su na wakilan al'umma ba saboda haka shi Buhari ai yana da abubuwa da yawa wanda yake na rayuwarsa a mulkin sa saboda in baka da ƴan majalisa gogaggu da suka shaƙu da jama'ar da suke karkara talakawa wanda suka san meye damuwar talakawa sannan meye aikin majalisar ita kanta to kana da matsala ai ita majalisa daga zaran an shiga cikin ta ba a magana a matsayin ni dan jami'a kaza ne dan jami'a kaza ne ana magana ne akan abin da zai ciyar da ƙasa gaba
to sai dai kuma a hirata da wasu ƴan majalisar dattawa a kwanakin baya kan batun da suka hada da Senator Abdullahi Sabi da kuma Dino Melaye sun kare matsayar majalisar da cewa babu adawa kuma suna bin abinda shugaba Buhari yake so illa kawai bin tsarin dokokin majalisa
babu adawa daga majalisa zuwa ga gwamnatin tarayya to saboda haka banga inda wannan ya ci karo da abinda gwamnatin tarayya ta sa gaba ba illa mu a matsayin mu na ƴan majalisa kullun kokari muke yi mu nuna ma ita gwamnatin tarayya hanya yanda za ta bi bisa kan doka kuma kowanne mu ya san cewa shi shugaban kasa Muhammadu Buhari kullun cewa yake yana son ai abu bisa kan ka'ida saboda me don sauran duniya su san cewa lallai abin da ya fada haka ne
saboda haka Buhari babanmu ne, mun yarda da shi kuma muna bin shi. Alliance shi ni particularly ina son Alliance shi, kuma ba zan yarda da Buhari ba, ba zan danna goyen bayan shi ba. Amma kawai dai gaskiya gaskiya ce, mutum ko dan gidan Buhari ne ko dan cikin Buhari ne, naga yayi abin da bai kamata ba zan fito in fada. Kuma wannan shine ainihin so, in baka son Buhari shine zaka ga gaskiya kuma kake fada. Ga fili ga doki.
A gefe guda kuma wata matashiyar yar siyasa mai son yin takarar kujerar sanatan Bauchi ta Kudu, Hajara Yakubu Wanka, ta bigi jaki da kuma taiki.
Ina ga laifin kowa ne, both shugaban kasa da su ƴan majalisa. In ka lura yanzu abinda ake yi kenan, tunda aka zabi saraki Senate President ko tunda aka zabi gwamna a nan jihama, fada ake yi tsakanin ɗan majiyan majalisa da su executive. So in the process, why yake wahala talaka wanda ake wakiltan shi? Saboda a wannan process ne talaka yake kowa wahala. Sai a mance da talaka da abin da ya kai su ayi concentrating to akan power. So wannan babban kalubale ne, kuma yana kawo ci baya ga al'umma, ga Najeriya gaba ɗaya, wanda kuma ya kamata lalle a dinke wannan masifa.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
Talaka ka bar kuka akure arka yancinka, in ka rike makaminka ita za ta cece ka. Talaka ka bar kuka.
To madalla gaida Abdulwahab Muhammad to daga Najeriya, sai mu tsallaka jamhuriyar Niger, inda majalisar dokokin kasar ta amincewa gwamnati ta wato ta ciyo bashin dalar Amurka miliyan 20 na guna da wasu ayyuka. Ga Salamu Munbarma da cikakken bayani.
La loi autorisant la ratification de l'accord de prêt d'un montant de 20 millions de dollars est adopté.
Da ƙuri'u 116 ne ƴan majalisar dokokin ƙasa suka amincewa yarjejeniyar da gwamnatin jamhuriyar Niger ta rattaba wa hannu a ƙasar Amurka a ranar 20 ga watan Afrilu, wacce a ƙarƙashin ta bankin Badea ya amince ya ba Niger din bashin miliyan 20 na dalar Amurka, waɗanda za a yi amfani da su domin ayyukan gina wasu manyan santocin zirga-zirgar ƙasa, wato express. Daga mashigar filin jirgin saman Yamai zuwa wasu muhimman sassan wannan birni da ke shirin karɓar taron shugabannin ƙasashen haɗin kan Afirka AU a shekarar 2019. Zade Aramka wannan bashi nan da shekaru 20 masu zuwa, tare da wata alfarmar shekaru 10 a kai, in ji wannan yarjejeniya. To koya masana ke kallon wannan yunkuri? Tambayar kenan da na yi wa masanin tattalin arziki Dr. Sale Abdullahi ta wayar telefon. Ta gabata ne shugaba Isu Muhammadu ya kaddamar da ayyukan soma gina waɗannan hanyoyi, wato kwana ɗaya kafin majalisar dokokin ƙasa ta bayyana matsayinta akan yarjejeniyar ciwo bashin kuɗaɗen da za su ba da damar ɗaukar ɗawainiyar waɗannan ayyuka. Abinda ƴan adawa a majalisar a tabakin kakakinsu Honorable Isu Isaka suka ce an yi riga malam masallaci, duk kuwa da cewa sun yi amanna da tasirin waɗannan hanyoyin express da za a shimfiɗa akan kilomita kusan 11, waɗanda za su tashi daga filin jirgin saman Yamai zuwa Rompoint CCM, izuwa kasuwar Grand Marché wucewa Rompoint Maure danganawa da Rompoint Justice, da nufin samarwa birnin Yamai kyakkyawar huska. Yayin da ta wani ɓangare, santocin da ake sa ran kammalawa cikin watanni 12 za su magance matsalar cinkoson ababen hawa, in ji mahukunta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To madalla a gai da Sule. Jama'a, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, kuma yanzu agogonmu na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Barkanku da kasancewa da mu a shirin Idan Kwaya ta Narkefa. A cikin shirin za ku ji mu dauke da batutuwan da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun kwayoyi da kuma illolinsu. Sunana Hafsat Maina Muhammad, ku biyo mu.
Yaran mu daga shekarun su na 15 zuwa 30 shine bature yake cewa an wiping generation. A ce matasa babu su. Saboda me illashin nan? Dole kokolwarka daban. Karatu ba za ka iya karatu ba, kuma mun ce yara su ne manyan gobe. Ina yaran mu da za su zama manyan gobe?
Yau a cikin shirin wakiliyar mu Madina Dauda ta yi hira da ma'aikaciyar kiwon lafiya Zainab Ujudud Sharif kan yadda sha da ta'ammali da miyagun kwayoyi yayi wa al'umma katutu. Madina, gareki.
Za mu tashi mu ga yaran mu daga shekarun su na 15 zuwa 30 shine bature yake cewa an wiping generation. A ce matasa babu su. Saboda me illashin nan? Dole kokolwarka daban. Karatu ba za ka iya karatu ba, kuma mun ce yara su ne manyan gobe. Ina yaran mu da za su zama manyan gobe? Daga gwaje-gwaje ya kama jiki da masu sai da shi ta hanya da bai dace ba. In zaka sai Benelin with code, mun ce a je registered pharmacist. Kin san mutanen mu, dole akwai mugaye ta baya saboda san kuɗi. Ana sai ke wani sa'in naji an ce 1,000, 2,000, 3,000 ana sai da Benelin da code. Wai duk inda ake taro, party ko biki, ke barin ma ga ya biki abun ba dadi, har da mata.
Mata iyaye.
Iyaye mata. Ni labarin na samu ranar sai ga wata da uwa da ƴa an kai su asibitin Goron Dutse saboda kwakwalwa ta fisge.
Sun zare. Saboda tsananin yawan shan Benelin.
Yawan sha Benelin din da in ka sha ma ka kara, a ce maka kara wannan kana. To kin san yanzu wannan abin annoba ne gaskiya. Wannan abu ba ko da za a fadarkar, muna neman taimako su malamai, su unguwanni, su sarakuna, musamman sarakuna. Mu tashi tsaye kan yayan mu. Iyaye mata, dan Allah mu tashi tsaye. Saboda kin san me yasa? Yayi mata, wai mu ba ma so mu nuna cewa ayyan mu na shan magani, sai mu basu. Uban su ma karshen ta wani bangare uba bai sani ba. Uwa za ta zo dana zare mata kudi, yana sa ta kudin ta 1,100, yana sa ta ba ta ji ba. In kuma ayyan masu kudi ne, yawanci bincike ya nuna ayyan masu kudin nan ne. Abun ma in yayi tsanani, sai su graduating, sai su dada kara gaba, su je suna shan wannan shi wannan cracks din da ake ce kokin, wanda kuma yawanci an nuna cewa ana yin sa yanzu a Najeriya. Amma yanzu gwamnatin tarayya ta tashi tsaye, yanzu fadakarwa shi isa taron nan da muka yi a majalisa yayi amfani cewa ga yadda zabi kowa ya ba mu, kuma musamman matan da nake ce bangaren Association of Lady Pharmacists, kungiyar mu muna nan mun fi 7,000 a Najeriya. Sai muka ce wannan dama yakin mu ne, mu ne masu magani. Saboda haka muka ce yanzu za mu tashi da yakin mu. Da muka gaya musu a majalisa mun ce mu mata ne, kuma ya kama cewa za mu rika zuwa gida-gida mata, musamman tunda matan mu musulmai, ba za ka ce wani kato namiji ya shiga ba. Amma matan mu kowane state akwai lady pharmacist, za mu shiga gida muna fadakarwa, muna nuna a rika taro, a je makaranta, muna zuwa jami'ai, muna zuwa secondary school, duk muna zuwa. Yanzu na san an tashi yakin, da bacci muke, sai da masifan nan tazo yanzu ga ni, gashi ga ita, mun zuru-zuru. Mutane nawa aka kashe? Daya yazo ya kashe uwa da uba, ko ya kashe kanwa. Kuma yanzu ma da ake ce waɗannan mutanen da ake ce yan Boko Haram, yawancin su bincike ya nuna kwaya suke sha. Yanzu ma an nuna inda ake sa IDPs, su ma nan suna shan kwaya. To abin sai dai mu tashi a tsaye, ba wai zance, wannan zancen ba gwamnati kani, kowa ya shafa. Iyaye kamar yadda na faɗa, diddai kowa ya tashi a tsaye.
An ruwaito cewa akwai wani sabo ma da ake shigo da shi kasan nan da ake ce ma hucin koken, ko kuna da wannan labarin?
Hucin koken irin fake one din sa ba, me daidai me tsananin me koken din, ko tsananin koken din yana da tsada. Amma sai aka je aka yi jabinsa, to shine ake sayarwa. Dindai suna nan, zaki ga waɗansu unguwanni ma ko nan musamman Abuja, naji an ce area 1, naji an ce wani ma a can bangaren wajen Gudu. Ga makabarta, kallon makabarta, wani zaki hau wani rock, ki je can, wai kawai ga su nan ana sai da su. To amma yanzu ina so kamar yadda gwamnatin Kano ta tashi tana yaki da, na gani a TV ana nuna yadda suke zuwa gida-gida. To wannan mai yaki ba haka ba, muna daba cikin mu wuta buka, ayyan mu za su zo su samu. Kuma yanzu me yara ka tashi, a ce yaran ka ko a ce yaya sun zama yan kwaya, kansu ya fiske.
to ai wannan gaskiya abu ne da ya kamata mu yi kokari, kuma musamman gaskiya ana kokari. Kin ga matan gwamnatin na arewa su 19 din nan sun tashi a tsaye, dole mu gode musu, mu dada ba su shawara, mu dada ce musu su ci gaba da wannan yaki. Kuma abinda muke fahimta mun, akwai abinda muke ce rehabilitation centers, inda ɗan shan magungunan nan akwai bincike, akwai dokoki, duk mai shan kwaya yaran nan namu masu shan kwaya kin san cuta ne, to mu dauke su a matsayin marasa lafiya. Kin san yanzu da sai a kama su a daure su a ce musu ba dadi, ba shine daidai ba, na ɗaya ka rungume shi. Dan bincike ya nuna wani sa'in yaran nan da iyaye da basu damu da su ba kawai sai su koma kwaya. Ka rungume shi, ku zauna ku yi sha'awara, ku taimaka mishi. Shine Bature yake cewa show love, show concern. A rungume shi a ce to ya za mu taimaka maka,
menene
matsalar, sai a ce me matsalar ka, sai kuma a duba mangaren yaya, ina ne asibitin da za a je, da za mu je a nemi taimako. Ai wannan da Bature muke cewa rehabilitation therapy, ana baka magani, ana gaya maka a hankali, ana nuna maka ta bangaren addini, ta bangaren fadakarwa, kuma na neman sana'a, yawanci su ba sa komai. Wannan yaki ba wai yakin cewa daina shan kwaya bane, abin ne yana da bangare da yawa, ta bangaren treatment da za a rika baka magani, ta bangaren social aspect da za a rika fadakarwa, ta bangaren addini a samu masu addini suna gaya musu almajiran nan kin gan su, in kin ga wadansu su da kai hajiya ni abin na kasa ce, kuma arewa ne abin na koda mun rake gacci, kiga man yan arewa, kiga almajiran nan a titi suna bara, kina kallon wadansu kin san abin da su.
To masu sauraro, anan zamu dakata sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu, a madadin wadanda kuka ji muryoyin su da Julie Gresham da ta taya na hada shirin, ni Hafsat Maina Muhammad daga nan birnin Washington DC ke cewa mu huta lafiya.
To a gaida Hafsat, albarkacin watan Ramadan ga nasihar malamai.
Ni ne Inuwa Zubairu Bauchi, bismillahir rahmanir rahim. A cikin hadisi inga tace, kuma wani a wata daraja din da aka ba masu azumi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace salasu da'awatin la turaddu, da'awatul walidi li waladihi, wa da'awatul sa'imi, wa da'awatul musafir. Wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace addu'o'i guda uku ba a mai da su sai an amsa su. Na farko addu'a mahaifi da ya addu'a wa ɗansa, da kuma addu'a mai azumi yayin da yake azumi, da addu'a matafi yayin da yake cuɗanye da tafiya. Waɗannan lokatai wato masu daraja ne, tunda ana samun amsa addu'a, kuma ya nuna cewa kowa ya rika fatan alheri wa ɗan, musamman ma uba ya yi fatan alheri, kada ya yi mummunan addu'a wa ɗansa tunda ana amsawa, sai in bai yi ba haka ko mai azumi kada ya bari lokacinsa ya tafi a banza ya shagala ya ta yin addu'a, haka matafi kada ya tafi kawai ya dawo baya yin addu'a, don addu'ansa amsasshiya ce.
To Allah ya saka alkari, yanzu kuma zan karanto wasu kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar email. Sakonmu na farko a yau cewa ya kashe al'umma da yin garkuwa da su dake faruwa a jihar Kaduna hakika abin tur da Allah wade ne, don haka ya kamata gwamnatin jihar ya tarayya su gaggauta kawo ƙarshen wannan ta'addanci. Sako daga Bahari Yahaya Nguru da Adamu Habu Umar Nyanga. Sai kuma sakonmu na gaba da ya fito daga Isuhun Dila Faki da ke cewa al'ummar kasar Burundi, kada ku kuskura ku amince da wannan batu na kuskuri ma kundin tsarin mulkin kasarku, domin idan kuka dakata shugaba Nkurunziza, to wallahi ba zai kai kowa ya yi mulki a kasar ba sai shi kadai. Sai sakonmu na gaba da ke cewa hakika Nadi Ibrahim Mago a matsayin shugaban hukumar yaki da rashawa ta Najeriya, a matsayin shugaban yaki da cin hanci na kasashen Afirka na Commonwealth, da shugaban na wato da shugabannin hukumar suka yi ya cancanta haka, Allah ya taya riko amin. Sako daga Abdulhamid Bashir Guiwa, Soba, jihar Zamfara. To madalla, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ma'aikatar lafiya ta ƙasar Congo ta sanar da mutuwar wani yau Lahadi wanda ya kamu da cutar Ebola. An sami ƙarin waɗansu mutane huɗu da suke ɗauke da ƙwayar cutar ta Ebola a Demokaraɗiyyar Jamhuriyar Congo, bisa ga cewar ma'aikatar lafiya a sanarwar da ta bayar ta baya-bayan nan. Kawo yanzu an ba da rahoton cewa mutane 46 ne suka kamu da zazzabin mai sa zubar jini tun da aka samu ɓarkewar cutar. Hukumomi a ƙasar Kamaru sun ƙara kafa dokar hana zirga-zirga a yankunan da ke amfani da harshen Ingilishi, inda 'yan aware da ke ɗauke da makamai suke ƙeƙasa ƙasa suna cewa ba za a gudanar da bikin 'yancin ƙasa ranar 20 ga wannan watan ba.
To madalla, masu sauraron mu da wannan muka ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya, sai kuma gobe Litinin da misalin ƙarfe 6 a gwan Najeriya Niger, wato ƙarfe 5 a wun Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin ciki har da shirin ciki da gaskiya. Yanzu a madadin Gira Salihu Abdul ta gabatar da shirin da kuma Cubahiro Dedo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustabil, ni Sarfila Hashin Gumul ke cewa sai mun sake haduwa. Assalamu alaikum.